والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna saki miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wuri na bakwai a cikin haka ne ko wuri na bakwai ko a cikin watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiyya ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a wannan masallaci mai albarka na kokarin tarjuma ma'anonin ayoyin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya muna muwafaka wajen karantawa da fassarawa daidai idan ya kwa basu manta ba mun kare suratul Nahl yau kuma za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul Isra'i bale ce wannan sura tana da ayoyi guda 120 ko kuma 121 wannan babbancin ruwaya ne ita dukkan waɗannan ayoyi an saukar da su a garin Makka in banda aya guda 1 wadda al-Imamu Baydawi a cikin tafsirinsa yake cewa ita wannan aya ita ce aka saukar da ita ba a garin Madina ba shi dai wace aya aya da Allah yake cewa wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi to yace fa inna nazalat ina jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad sakiba to an saukar da ita wannan aya amma wasu malamai sun ce dukkan surar a garin Makka aka saukar da ita kuma ana ambatanta da sunaye da dama ana ce mata suratul Isra'i ana ce mata suratul Bani Isra'il ana ce mata suratul Subhanallazi duka waɗannan suna daga cikin sunayen wannan sura yace kuma aikin ko babban abin da wannan sura take yi kamar tana mana muƙarana ne na me na asalin aqida da ko magana akan alqur'ani da magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa suka ce tana ajilat aqidatul islamiyya fi shattal mazahiriya tana aiki ko tana magance mai matsaloli na aqida a cikin addinin musulunci ta kowace irin fuska ko bayan haka takallamat ar-rasul ta yi magana dangane da manzo wa risalatihi da kuma saƙon da Allah ya aiko shi da shi wal qur'an wannan sura ta yi magana akan alqur'ani wa hidayatihi da kuma yadda shi alqur'anin yake zama shari'a ko shiryar da mutane wa mawqiful qawm minhu da kuma matsayar mutane akan alqur'ani summa alil insani wasluki sannan sura din ta yi magana akan dan adam da tsarin zamantakewarsa da kuma ta yi magana a kan mai ta'assis na mujtama al-islami as-salima ma'ana sura tana magana a irin yadda al'umma take zaune a tsari irin na musulunci tsari wanda yake fitacce babu wani matsala ta ku gashi lalle wannan sura tana ɗauke da abubuwa da yawa wanda yake yana gwada mana abubuwa sannan an samu cikin falalar wannan sura an samu hadisi na Aisha wanda Marwan ɗan Abi Lubaba yace ya ji Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu ma yuridu an yuftira. Tace annabi yakan yi azumi har sai mun ce kaman ba zai sha ruwa ba, wa yuftiru kuma annabi yakan sha ruwa hatta naqulu har sai mun ce ma yuridu an yasum, baya nufin yin azumi. Wa kana yaqra'u kull laylati, sannan kuma ya kasance yana karantawa kowanne dare ne bi bani Isra'il, ana yana karanta wannan sura din kowanne dare, wa zumar da suratul zumar. Wannan hadisi ya ran cikin musnad na Imamu Ahmad, sannan al-Imamu Nasiruddin Albani ya inganta hadisin a matsayin hadisi ingantacce, sannan Imamu Isa Tirmidhi da Nisa'i da sauran malamai duk sun fitar da shi wannan hadisi din, don haka wannan yana daga cikin irin ainihin falala na wannan sura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta kowanne dare, don haka mu ma mun samu mai abin koyi cikin kowanne dare, sai ka je ka karanta don ka yi dace da koyi dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daka za mu fara karatu a farkon sura din, sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
الله مدعوك جنسا كيتي سبحان الذي أسرى بأبدي أركيات بتا قوانم وديت في دباوان سأج كندري laylan cikin dare min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma na garin Makka ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mai nisa allazi barakna hawlahu wanda muka albarkaci gefen sa ba dan koyi ba. Allah yace linuriyahu min ayatina, dan mu nuna masa ayoyin innahu yatashani yake huwa as-sami'u shi Allah shine mai ji al-basiru mai gani. Malam yace yumajjidullahu nafsahu, Allah yana tsarkake kansa yana ainihin girmama kansa, wa yu'azzimu sha'nahu kuma yana girmama al'amarinsa, liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi adu siwahu, saboda ikon da Allah yake da shi irin ikon da wani cikin halittu bai da irin wannan iko din. Don haka Allah ta'ala don tabbatar da wannan iko din shi sa yake girmama kansa, shi sa yake mai girmama kansa, yake kambama al'amarinsa, yace subhanallazi asra bi abdi, tarkiya tabbata ga Allah wannan mai girma wanda yake da iko ya tafiyar da bawansa cikin dare. La ilaha gaira, babu wani abin bauta kuma bayansa, wala rabba siwahu, ko babu wani ainihin mai tarbiyya mai raunin mutane ko ma bayan Allah. Wa huwa alladhi asra bi abdihi, shine wanda ya tafiya da bawansa. Waye bawan nasa? Ce Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zamanan min al-layl, cikin wani lokaci, cikin wani zamani, cikin dare, bi jasadihi wa ruhihi, da gangar jikinsa da ransa, ya qadata la manama, a farke ba cikin bacci ba. Allah ta'ala ya yi wannan tafiya din da annabinsa min al-masjid al-haram, daga masallaci mai alfarma bi makkata wanda yake garin Makka, ila masjid al-aqsa zuwa ga masallaci wanda yake mai nisa bi bait al-maqdis, a masallaci na bait al-maqdis alladhi barakallahu hawlahu fi az-zuru'i was-simari wa ghayri dhalika, wannan masallaci sai Allah ya albarkaci gefansa bizuru'i da shuke-shuke wasibari da ya'yan itatuwa wa gairi zalika da wani wancan waja'alahu muhallalan likathirin min al-anbiya sai mai da shi waje ne na daga yawa cikin annabawan Allah barakallahu ko cikin annabawan Allah li shahidu ajaib qudratillahi domin su je su ga mai ababan mamaki wanda suke nuna kudura ta Allah ta'ala wa adillati wa hadaniyati da kuma dalilan da za su gwada maka kadaituwar Allah dalilai da za su gwada maka kadaituwar Allah na farko shine da daddare tare bambanci ko nisa da yake tsakanin Makka da ina da Kudus ko da gunda ake cewa Palestine a yau duba bambancin da yake wannan kuma akai tafiyar cikin dare akai abin da za a yi tafiyar ba ta tsaya a nan ba har sai da aka tike zuwa ga fadar Ubangiji duk a cikin wannan daren aka yi wannan aka dawo kuma aka zo Allah ta'ala ya yi haka don ya gwada wa manzon Allah alamomi da ayoyi wanda ya sake bashi tabbaci da yaqini a ransa da kuma yadda da Allah a matsayin abin bauta wanda ya cancanci bautar sannan aka kawo shi daga Makka ya zo ya ga wannan masallaci mai albarka na Kudus ya ganshi ya ga irin yadda Allah ya kewe gefansa da tsire-tsire da itatuwa da yayan itatuwa da wani wancaninka kuma Allah ya sanya wannan ware dukkan annabawan Allah sukan kai kansu wajen don me malaiti li yushahidu ajaib qudratillahi don su ga ababan mamaki wanda za su gwada kaddara da iko na Allah ta'ala wa adillati wa hadaniyati sannan su ga dalilai da suke nuni bisa kadaituwa Allah innahu subhanahu wa ta'ala lalle shi wanda ya tsarkaka ya daukaka huwa sami'u shine mai ji li jami'il aswati ga dukkan sautuka sauti bi ma'ana furici anan duk wanda ya bude bakin sa yace wani abu to Allah ya ji kuma ya kiyaye kuma ya san wanda ya faɗa in wani abu ne ya faɗi kwangwaron haka a ƙasa Allah ya ji wannan sautin kuma ya san meye ya faɗi to kwangwaron nan zai gwada maka irin iko da Allah yake da shi al-basir kuma masani bi kulli ubsir da dukkan abin da yake ganin sa fa yuda kullama yastahiqu fi dunya wal akhira sai bayo kowa kullum ya bayo kowa abin da ya cancance shi a duniya da lahira Allah ta'ala ya bayo kowa abin da ya cancance shi a duniya da lahira to malamai suka ce kalman asra shine tafiya cikin dare shi sa Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan da ya tafiya da bawansa cikin dare sai da aka sa maka dare din don ka gane ka iya fahimta da aka tafiya ce da ake yin ta cikin dare ba da rana ba shi sa ya ce asra bi abdi ya yi tafiya da bawansa laylan a cikin dare ai halin kenan ko halin da ake tafiya mana an yi wannan tafiya a cikin dare ba da rana ba shi sa ya ce lailan don a gwada maka a wannan yanayi aka yi wannan tafiya din Allah ta'ala ya yi wannan don ya gwada ma mu a matsayinmu na bayansa mu san irin iko da ƙarfin iko da Allah yake da shi don su zama dalilan da za mu kaɗai ta Allah su zama dalilan da za mu yadda lalle Allah shi kaɗai ne kuma shi ya cancanci abota masa sai Allah ya ce
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
Allah madaukakin sarki yace wa atayna Musa al-kitaba kuma muka baiwa annabi Musa littafi waja'alna hudan muka sanya wannan littafi ya zama shari'a li bani Isra'ila ga ƴaƴan Isra'ila Allah yace Allah tattakhidu kada ku yadda ku riki min duni koma bayana wakilan wani wakili wanda wanda za ku mai da shi za ku dogara shi za ku yi kaza kaza Allah yace kada ku yadda ku haka ai kama karrama Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yadda Allah madaukakin sarki ya karrama annabi Muhammad mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bil isra'i ta hanyar tafiya da shi karrama Allah karrama Musa alaihi salam Allah ya girma Musa amincin Allah su tabbata a gare shi bai da'i taurat ta hanyar bashi littafin taura waja'alaha bayana lil haqqi sannan ya sanya littafin at-taura ya zama mai bayani na gaskiya wa irshadan li bani isra'ila kuma ya zama shiryarwa ne ga banu isra'ila mutadamminatan nahayhim an ittikhadhi ghayri llahi ta'ala waliyan aw ma'budan yace tare da cewa littafin ya tattare hana su da akai kada su yadda su riki wani Allah a matsayin wani majibinci ko kuma abin bauta ya fudo na ilayhi umurahum suna fawwala al'amuransu zuwa gare shi wannan abin Allah ya ce kada su yi haka Allah ya ce zuriyatu man hamalna ma'anuhi wannan wani bangare ne na zuriyar da muka dauko su tare da annabi Nuhu innahu kana abdan shakura shi annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah ai ya salita ko ai allazina anjaynahum wa hamalnahum ma'anuh sune wa annan wa inda muka tsirar da su muka dauke su tare da annabi Nuhu fi safinati a cikin jirgin ruwa la tushriku billahi fi ibadati da kace kada ku hada Allah da bauta kada ku hada Allah da wani cikin bauta masa wa kunu shakirila li la'amihi ku zama masu godiya ga ni'imomin Allah mota dina ko Nuhin alaihi salam kuna masu koyi da annabi Nuhu amincin Allah su tabbata a gare shi innahu kana abdan lalle shi annabi Nuhu ya kasance bawa shakuran mai yawan godiya lillahi ka Allah bi kalbihi da zuciyarsa wa lisanihi da harcensa wa jawarihi da gaɓoɓuwansa duka waɗannan bangarori guda uku na jikin annabi Nuhu yana amfani da su wajen nuna godiyarsa ga Allah. Kun ga ƴan uwa ya kamata mu ma mu zama mutane masu nuna godiyarmu ga Allah ta'ala. Kada mu zama mutane masu butulci. Domin butulci ba ya da amfani. Dan adam idan ya zama mai butulci to yayi asara. Mutum yayi asara ke. Daga kar mu zama mutane masu butulci idan mutum ya zama haka to yayi asarar rayuwa daga sai Allah ya ci gaba ya ce wa qadaina ko
wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
الله معروف في سركية وقضينا إلى بني إسرائيل muka ainihin hukunta muka kaddara zuwa ga banu Isra'ila fil kitabi a cikin littafi ai akbarna bani Isra'il shine wa qadaina muka bada labari ga banu Isra'il fil tawrati a cikin littafi at-taura shine fil kitabi la tufsiduna fil ardi lalle za ku dinga yin barna a bayan kasa marrataini hasawbi wa la ta'lunna uluwan kabira kuma za ku yi dagawa mai girma ai male yace akbarna bani isra'ila mun bada labari a banu isra'ila fit tawrat a cikin littafin at-taura allati unzilat alaihim wannan littafin da aka saukar musu bi annahu la budda cewa babu maka an yaqa minhum ifsadin marratayn a samu barna ta auku daga gare su haso fi baitul maqdis a wannan gida ko a wannan masallaci na Qudus wa ma walahu da abin da ya jibince shi da zulmi ta hanyar zalunci ayar da ba kuna gani ko yanzu ma muna ganin abin da yake faruwa to haka yahudawa suke mabarnatan mutane ba taba kabila a duniya mai barna da kiyayya da Allah irin yahudawa yadda zamu gane haka shine idan muka dauki kissosin su a cikin alqur'ani muna bi kuma za ku gani suna cikin mutanen da Allah yake su Allah ya so su duk kusan annabawan Allah gaba daya a cikin su suke gaba daya na ba ta mun fahimta da yake nan na biyu Allah ya musu baiwa ɗayan mai ni'imomi daban-daban amma take suke karya ni'imar bari mu faɗi ni'imomi na kurkusa wanda mutane su gani su fahimta na farko Allah ya ce su daina dafa abinci sai ake ba su durba da ƴaƴan shila kawai in ka jin yunwa kawai addu'a za ka yi sai abinci ka buɗe kwano sai ga gazuma ga soyayyen nama kawai sai ka ci ka more sai a cikin wannan ni'ima ba wahala ba komai sai suka ce me kalu ya Musa inna lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce ya Musa mu ba za mu yi hakuri akan abinci guda ɗaya ba fada ulana rabbaka daga roƙa mana ubangijinka ka duba fa ni'ima mai daɗi ka sha ruwan zuma mai kyau ka ci nama ba ruwanka amma suka ce a so sun gaji da cin abinci guda ɗaya da haka ya za a yi udu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijin ka yi kurji da nami ma tumbitul ardu min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Allah da kansa ya wake ce ah qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair idan za ku canja abu kaskantacce da abu na alkhairi mai daraja Allah ya ce to tunda kuke so ai bito misra ku je ku saka kasar masar fa inna lakum ma sa'altu abinda kuka roƙa za ku samu ku je can ku yi a je ka shiga jeji kana noman albasa da wani waye kaga masifa ta zabe ko imma na da kana cikin ni'ima kawai ka ji yunwa sai ka yi addu'a kawai sai Allah ya baka abinci ka ci ka more amma saboda batuncin mutanen nan suka ce ba za su yi hakuri akan abinci guda ɗaya ba Allah ya canja musu suka kawo ma abin da suke so sai sun je sun yi aiki sun sha wahala man da banu Isra'ila masu taurin kai waye zai zaɓi wannan rayuwa ba wanda zai zaɓi wannan rayuwa sai su to wannan bai baka mamaki ba suna ganin masifa da su tinkaro su lokacin da Allah ya kaddara Fir'auna zai halaka aka ga annabi Musa mai fasirin bi ibadi ko Allah ya ce masa ka fita da bayina cikin dare innakum muttabi'un in ka fita za a biyo ku lokacin da annabi Musa ya ga banu Isra'ila su shari'a cikin dare duk su fita duk suka fice a garin kasar Masar suka kama hanya suke hanyar kogi suna zuwa sai kogi ya sha gabansu bayan kuma Fir'auna ya fito a cikin suratul shu'ara ya ga iska ce inna la mudrakuna ko ce a Musa za a kama mu za a riske mu ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ya ce ba zai yi wallahi ina tare da ubangiji na zai shigar da ni nan take Allah ya ga wa annabi Musa ya dauki sandansa ya bugi wannan kogin Nilun zai tsage arzikin kabilun banu Isra'ila ko ce ta shiga hanya da mutanen ta kogin ya tsage suka shiga ciki suka wuce sai da suka sa asnamal law qalu ya musa ja'al lana ilaha kama lahum aliha ka duba barnar mutanen nan suna tsallaka kogin Allah ya ce mun ketar da banu Isra'ila wannan kogi suna ketarawa sai suka ga wasu mutane suna boton gumaka sai suka ce wa annabi Musa ya kai Musa ka sunya mana Allah mana kamar yadda waɗannan suke da Allah ka duba abin da Allah ya musu ba
sun manta da wannan Allah yanzu wannan irin gungin suke nema abin a matsayin abin buta da shi ta kafin ka samu shaydanin mutum a duniya irin banu Isra'ila zaka ji Yahuda da kuke gani duk barnan da kuke ji ake a duniya wallahi su ne a karkashin kullun na ba mu misalin nan ku je ku bibi duk abin da ake na shaydanci ba za ku ga Yahuda a ciki ba amma su ne manajoji saboda su kudi suke nema kai in wawa ne bari sai amfani da kai sai a yi wrestling a yi ta dukan ka ga manajan ka zai karbi kudi su gaba team din kwallo su sa kuyi ta gudu su sa wata caca su ci kudi su sayar da team din kudi mai dumbin yawa dan kwallo a sa masa albashi mai yawan gaske kana ganin kamar gaske ne wani yana gefe duya karbe kudi duk Yahudawa ne masu wannan abu mabarnatan mutane ne to shi yasa nan Allah yake cewa an rubuta cikin ainihin at-taura za su yi barna har sau biyu a duniya a nan masallacin kudus din sun yi a wancan farkon lokaci aka samu lokacin Umar ɗan Khattabi an kwace masallacin a hannunsa bayan wannan zamani aka samu lokacin Salahuddin ko Ayyubi shi ma ya zo ya kwace wannan masallaci a hannunsa to yanzu wani lokaci zai zo kuma kuna ga irin barnar da suke yanzu ku duba wata yaudara da Trump yawa duniya ya ce ai za a cire su duk a garin ma 'yan Palestine a sake gina garin to in aka kore ka wuri aka gina gari ka yi sai gangada ma da da kai ko duk yaudara ne wallahi a kudin ka bibiyan siyasar duniya don gana yanzu an faɗi wani abu a kan siyasa za ka yi tawa maki siyasar duniya nan da kuke gani barnar da yake cikinta da irin yaudarar da mutane da ake yi a kan wasu gaɓoɓi sai ku kasa fahimta yanzu ko Nijar da su Burkina Faso nan su ina ne Somali wannan abin da suka yi mutane suna ga kamar an samu shugabanni wallahi waɗanda aka koran sun fi su da dama ba su din nan kun san manufofinsa ya fi wannan na kai lokaci zai za ku fahimci saboda siyasa ce ba su yanzu yana cewa sun samu yanci tun shekara nawa amma a ce kuɗi ma ba su da shi sai an gugo musu daga wata ƙasa irin waɗannan ne maganganunsu turan faransa suka ce a to wannan mun bar shi ai zai mana barna bari mu fito da wani wanda zai ce shi kuma kisin ƙasa yake za ka fito da wannan ya ce ya kore shi shi Nijar ne da kaza kaza sa ba kun san illar da ya mana ta farko idan za a samu kaɗan kan haɗin Afirka yanzu ya zo ya rusa ya ce ya fita a Ecos ka ɗauka ka yi wa aiki a su yi wa aiki su sai ka san siyasar duniya ka iya fahimtar irin waɗannan abubuwan su yake wa aiki ba wai mu da ƙasashen Afirka ba yanzu ya raunata Afirka ya sa wasu ƙasashe sun fita yana ta wannan surutan nan amma kun ga daga ƙarshe sun sa shi ya yi statement da shi ne zai cinye shi ko ya ce za a yi siyasa soja ma mai nufin zai iya takara kaga yadda zai fada ke Allah shi ya lu so dole sai ka san irin waɗannan to Yahudawa ba wanda ya ke su ta'asa da barna da zalunci a duniya babu wanda ya ke su wallahi kuma su a ƙasarsu ainihin conventional bank ba a ajiye kuɗi a ciki je ka bincika ka gani kuɗinsu 40% ne a banki 60% yana hannunsu mu kuma duk kuɗaɗen mu 80% a bankuna 20% a hannunmu ba dole talauci mana yawa ba duk irin waɗannan abubuwan masu 'yan siyasa da ainihin mai masana tattalin arziki ya kamata su sani in ka je kasashe a kyan tafiya aka ce ka nemo ilimi to in ka nemo ilimin ya zama na zai amfane ka zai amfane al'ummar ku je kun koyo ilimi kun ga yadda mutanen nan suke rayuwa amma ku ta ku rayuwar ba bambanci me ci gaban mu kaga mun ci ba ga Allah ta'ala ya shirye da mu shi sa ya ce za su yi barna ai malam ya ce akbarna an ba mu labari bi bani isra'ila dangane da banu isra'ila allati unzilat alaihim tawrat wanda a cikin at-taura Allah ya ba su labari wanda Allah ya saukar a kansu bi annahu la budda cewa babu makawa an yaqa minhum ifsad marratain cewa sai an samu barna ta faru da gare su biyu fi baitul maqdis a wannan masallaci wa ma wa alahu da abin da ya jibinci masallacin da zulmi ta hanyar zalici wa qatlul anbiya'i da kashe annabawa da suka yi wa takabbur da kuma girman kai wa tughyan da ƙetare iyaka wa udwan da zalici duka waɗannan suna yin su a yau suna girman kai kuma duk wanda za ku ga sun sa shi a gaba su kura ganin kamar da gaske ne wallahi ƙarya ne na tuna da wani bidiyo da na taɓa gani akwai wani shugaba daga cikin shugabannin ƙasar Iran da aka yi da suna Ahmadi Najjar ko muna iya tuna shi bayan kuri ya ce sai ya shafe taswirar Isra'ila daga duniya ba sai gashi an je wani taro suna ba shi kyauta cewa duk duniya babu wanda mutumin da yake kaunar su irin su a wajen taron suna girmama shi suna masa kyauta ta girmamawa kungiyar Yahudawa ta mazauna Amerika sun kira shi suna girmama shi me yasa za su girmama shi mutumin da yake sai ya shafe su a bayan kasa ba ga kenan opposite kenan sai ya tabbatar da su a bayan kasa shi ne ai mafhumul mukalafa ko sai ya tabbatar da su a bayan kasa da haka mutane ne mabarantan gaske karka dauka wa mutane ne ai salim me masu kokai a'a duk abin da yake na barna a ciki shi sa Allah ya ce fa idza jaa wa'dul ula huma ko idan lokaci na fa idza waqa'a minhum al ifsad ila al awwal idan ɗaya daga cikin barnan nan guda biyu wanda Allah ya ce za su yi ta faru Allah ya ce ba asna alaikum ibadan sai mu aiko muku da wasu bayi lana a gare mu uli ba'asin masu tsananin ƙarfi shadid matsananta fajasu khilalad diyar sai zo su rushe gidajen su wa kana wa'dan maf'ula kuma wannan alƙawari ne abin aikatawa ai ibadallah zu shaja'atin wa quwwatin shadida ma abota ƙarfi da kuma me da jarumta suna da jarumta kuma suna da ƙarfi ya galibunakum za su rinjaye ku wa qatlunakum za su yaƙe ku sannan kuma me za su ribace ku fadafu baina diyari sai su dinga zazzagayawa a tsakanin gidajen su mufsidina suna masu barna wa kana zalika wa'dan yace wannan ku alƙawari ne la budda min huqi babu maka wannan abun sai ya faru wannan duniya da kuke gani mun fara an yi na farko ko mai zamanin Salahuddin Ayyubi to wani lokaci zai zo da Allah zai sake tayar da waɗansu mutane da za su kace-kace da waɗannan mutane duk wani barna da kuka gani wani lokaci zai zo Allah zai aiko da wani mutum cikin mutane ha kawai Allah zai ba shi nasara ya ba shi ƙarfin hali ya ba shi jarumta ya kuma ba shi mulki da kuma mai soyayyar mabiya ya ce mu yi kaza kowa ya ce zai yi shikenan yana samun wannan sai jagoranci da yauka shikenan sai a yi sai mai sai ya ce nasara a kan wannan mutane ɗin Allah ya ba shi sulɗa a kansu da aka shi sa ya ce idan lokacin ya zo Allah zai aiko da wasu bayi wadda za su ci galaba a kansu suna ainihin mai su sabu su ainihin rushe garinsu su kashe na kashewa su kama na kashewa li wujudi sababihi minhu saboda an samu dalilin haka daga gare su me dalilin zalunci duk wanda yake cutar mutane to ba shi lokaci komai tsawon lokacin da ya ɗauka wallahi wataran lokacin zai ƙure masa sai an cin masa sai an kama shi sai an masa komai duk abin da baka tsammani idan mutum yana zalunci ya iya daina ya iya tuba to lokaci da zai zo zaluncin zai jiyo kansa kuma za a cin masa kuma za a ci nasara a kansa kamar yadda waɗannan mutane banu Isra'ila Allah ta'ala ya ba mu labarin irin abin da suke yi to lokaci zai zo sai a yi sai a ci nasara a kansa ka karanta su maradadna
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا
Allah madaukakin sarki yace thumma radadna lakumul karrata ay thumma radadna lakum ya bani isra'ila sai sannan sai muka maimaita muku ya ku bani isra'ila me ainihin rinjaye ay algalaba wadhuhur ala a'da'ikum sai Allah ya maimaita musu su samu galaba su samu daukaka akan abokan gaban su alladhina sulitu alaykum wa annan da aka dora su akan ku aka ba su sunna akan ba aksarna arzaku ko mu yawaita arzikin wa auladukum da ayayen ku shi sai ya ce wa amdadnaku sai mu da dai ku bi amwali da dukiyoyi wa banina da ayaya wa ja'alnakum aksara katira sai mu sa ku ku ne mafi yawan ainihin mutane ma'ana sai ku fi abokan gabar ku yawan jama'a wanda za su tallafa muku wajen zuwa a ci nasara akan abokan gabarku yace wa qawwannaku muka karfafa ku waje alnakum aksara adada muka sanya ku ku kuka fi yawan jama'a min aduwaykum akan abokan gabarku wadhalika bi sababi ihsanikum wannan ku ya faru ne a dalilin kyautatawa da ku kai bana duk mutumin da yake zalunci sai ya tuba ya kyautata ya gyara to Allah zai ta masa da matsayin da yake ciki wa kudu'ukum lillahi da kuma kaskantar da kanku ta kuka yi ga Allah ta'ala wannan shi sa sai kuka samu wannan daukaka din da Allah ya yaba ku nasara da akan abokan gabarku Allah ya ce in ahsantu in kun kyautata ahsantum li anfusikum to kun yi kyautata wannan dan kanku wa in asatu in kuma kuka munana falaha to mutun yayi wa kansa ne duk abin da kai mai kyau to wannan abin ladansa da romansa zai dawo kanka ne in kuma kai mummuna to zulubinsa da wahalalun wannan abu shi ma zai dawo kanka ne fa idza jaa wadul akhirati yace idan alƙawari na lahira ko na ƙarshe yazo liyasu'u domin ku dandana wujuwa ku a fusakanku da zubar da su a ba ku ainihin azabu shi yasa malam anan yace in ahsantum af'alikum idan kuka kyautata ayyukan ku wa aqwalikum da zantukan ku faqad ahsantum li anfusikum to lalle kun kyautata wa kawukan ku li anna sawaba zalika a'idun ilaykum domin ladan hakan yana komowa ne zuwa gare ku wa in asatum in kuma kuka munana fa iqabu zalika iqobar da za a yi wa mutum a dalilin cananka a'idun ilaykum shi ma yana dawowa zuwa gare ku fa idza jaa mu'idul ifsadi as-sani idan lokacin barnar ku na biyu yazo shine wa'du ula wa'dul akhirah shine alƙawarin ku ko lokacin ku na ƙarshe da za ku yi barna a ciki sallatna alaik Allah ya ce sai mu dora akan ku a da'u sai mu dora muku abokan gabanku maratan ukura bugu na biyu lamme yudallilu don ya ku samu kaskanci wa ya gulibu ku surijaye wa ta zaharu a tsari ihanati sai ya bayyana alamomi na wulakanci da kaskanci ala wujuhukum a bisa fusakanku sai mutum ka ga fuskarsa ta canja ya zama abin tausayi ga kaskanci ga wulakanci a kansa sannan walidakulu alaikum su kuma za su shiga a gare ku baitul maqdis wannan masallaci da kuke ta magana a kansu fa yukarribuhu su rushe shi kama karribuhu awwal marra kama da suka rushe shi a farkon lokaci walidammiru ko kullama waqa'a ta ta'idi su lalata duk abin da ya faru a karkashin hannunsu tadmirin rushewa kamilan cikakke Allah ta'ala zai kawo wannan duk a rushe su da ka shi kun ga ya kamata su koko mutane su dauki darasi daga rayuwa ta banu Isra'ila babu irin jin daɗi da irin taimako da Allah ta'ala bai musu ba amma saboda kangararrun mutane ne suka ƙi bin abin da Allah yake so
suka bi abin da san zuciyarsu yake so suka rayu akan wannan ba haka ashe kun ga ya kamata mu wannan abin ya zama mana darasi mu koma mu dinga bibiyan abin da Allah ta'ala ya gwada mana na addini da shari'a da kiyaye dokokin Allah domin kar wulakanci irin abin da ya samu banu Isra'il a farko da abin da zai zo ya same su a wani lokaci na gaba domin mu kare same mu daga dan adam sai ya dage da biyayya ga Allah da tsayawa bisa abin da Allah ya ainihin me ya karantar ko ya tarbiyyantar da mu akan mu tsayo akan sa daga Allah ta'ala ya taimaka mana wajen kiyaye irin waɗannan abubuwa din sai ce min asara bukun ko
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
الله تعالى يجي عسى ربكم يا كسات أبنجيكم أن يرحمكم يجي كمكم يمكم رحمة أما كساني وإن عدتم إذا كوكا داو كوكا ميمي تأريك أبن دوكا أي كسا na barna da laifi udna Allah ya ce mu ma sai mu dawo da irin azaba ta hukubar da muka mu mu ma sai mu dawo da shi Allah ya ce waje Allah jahannama kuma ku sani za mu sanya wutar jahannama ta zama lil kabiri ga kabiri asiran ta zama musu shimfiɗi taburma da za a kwantar da dan adam shine ya zama wuta ce taburmarsa Allah ya karaba mu da ita ai malai ya ce ai asara bukum ya bani isra'ila ya kusata ubangijin ku ya ku banu isra'ila an yarhamuku yayi muku rahama ba da intiqamihi bayan yayi muku ukuba in tubtum idan kuka tuba wa salatum kuka kyautata abin da ke tsakanin ku da shi sharadin da Allah zai sa ya musu rahama guda biyu ne sharadi na farko tuba sharadi na biyu kyautata aiki bara kenan ko ni da kai idan muna so Ubangiji ta'ala ya ci gaba da sassauta mana da yi mana afuwa da sama mana rayuwa mai sauki to lalle ya kamata mu tuba bayan mun tuba mu kuma kyautata ayyukan mu shi zace wa in uttum ila al-ifsadi in kuka koma zuwa ga barna wa zulmi da zalunci udna ila iqabikum sai mu dawo zuwa ga muku hukuma muzallatum wanda ake kaskantar da kuwace waja'alna jahannama lakum sai mu sanya wutar jahannama a gare ku walil kafirin da kafirin ammatin baki daya sijinan sai ya zama kurkuku la khuruja minhu abada babu fita daga cikin sa har abada sai ya zama kurkuku yadda idan mutun ya shiga la khuruja minhu abada babu fita daga cikin sa har abada wa fi hadhihi al-aya mala yace a cikin wannan aya amma kablaha da abin da yazo bayan wannan aya din taziran li hadhihi al-umma akwai gargadi ga wannan al'umma wace al'umma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-amali bil ma'asi gargadin da ake muna shine kada mu yi aiki da sabon Allah kar mu zama cikin masu sabawa Allah yahudawa Allah ya yi musu uquba Allah ya yi musu azaba Allah ya kaskantar da su saboda me sun shige cikin barna ta sabon Allah bayan sun shige cikin barna ta sabon Allah kuma basu damu idan wani su yana barna su hana shi ba ruwan su da hana wani in yana barna duk abin da wani yake yi kawai ba ruwan su shi a wannan dalili ne har Allah ya tsine wasu bangare da ke cikin su Allah ya ba mu labari yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw kanu ya'tad kanu la yatna hauna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'al fa to kaga a wannan dalili aka tsine musu aka nesarta su da rahmar Allah shi sa malam yace wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya wa ma qablaha da abin da yazo gabanin wannan aya tahdhirun li hadhihi al-ummati akwai gargadi ga wannan al'umma min al-amal bil ma'asi ta hanyar aiki da sabon Allah li alla yusibaha misla ma asaba bani isra'il domin kada abin da ya samu banu Isra'ila ya sami wannan al'umma. Me abin da ya same su? Allah ya kama su, ya musu al'uquba, ya kaskantar da su, suna da matsayi Allah ya mai da su can baya. To mu ba irin wannan abin zai same mu. Kuma ma gashi muna gani ko? Saboda barna ta yawa a cikin mu da sakon Allah da abubuwa marasa kyau wanda ake yi. Mun koma muna aiki da me? Da sakon Allah, abin da aka gargade mu cewa kada mu aikata haka. Dalili li Allah yusibaha misla ma asaba bani Isra'il. Domin kar kwatankwacin abin da ya samu banu Isra'il ya sami wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Fasannallahu fasunallahi wahida. Yace ku sani sunnar Allah guda ɗaya ce, la tabdila, ba ta canjawa, wa la taghayyur, ba ta kuma jirkita. Sunna ce ta Allah. Meye sunnar Allah? Duk mutanen da suke barna tabbas Allah zai kama su da azaba. Wannan sunna ce ta Allah. Duk al'umman da take barna Allah zai kama wannan al'umma din da ainihin uquba gobe al-qiyama, ko kuma tun anan duniya su ga abin da suka aikata. Kaga shi sa Allah yace asara bukum an yarhamukum, ya kusata ubangijin ku ya muku rahama. Amma ku sani wa in uttum, idan ku koma cikin aikata barna da sakon Allah da aikata zalunci da ketare iyaka a mutanen yan uwanku, Allah yace udna, mu ma za mu dawo da kama ku da yi muku hukuma da ɗauke ni'imomi a cikinku da sanya muku rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bayan nan waja'alna jahannama lil kafirin, sai mu sanya wutar jahannama ta zama mai ga kafirai da masu sakon Allah hasiran. Abin shimfiɗi a shimfiɗa wa mutum wutar jahannama, a ce kuma dole sai ya kwanta a kanta. Allah ka kare. Allah ya ce
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
الله تعالى يتي إن هذا القرآن للي ونم القرآن يهدي ينا شريوة للتي هي أقوم غتفركي وديكي مفي ميكي ومفي كاون تفركي باينن ويبشر المؤمنين kuma yana bushara ga mu'minai alladhina ya'maluna as-salihati, wayanan da suke aikata ayyuka masu kyau, wa anna lahum ajran kabira, cewa lalle suna da lada mai girma. Allah ta'ala yana gwada mana ɗaya daga cikin mai hikima ta saukar da alqur'ani. Shi alqur'ani mai shiriya ne, yana shiryar da ɗan adam zuwa ga biƙaƙƙen tafarki, kuma yana zama albishir ga bayin Allah. Shi sa mala ya ce inna hadhal qur'an allazi anzalnahu ala abdina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ce lalle wannan alqur'ani, wannan da muka saukar da shi a bawanmu shine muhammadu dan abdullahi bayin jakada, yurshidun nasa, yana shiryar da mutane ila ahsani turuq, bisa mafi kyawun tafarki, mafi kyawun hanyoyi alqur'ani yakan shirya da ita. So ya ce wahiya millatu islam, shine addinin musulunci. Milla ɗin ba ana nufin tafarki, ana nufin shine addinin musulunci. Bayan nan wa yubashirul mu'minina, kuma yana bishara ga mu'minai alladhina ya'maluna bima amarahumullahu bihi, su ne wa'annan da suke aiki da abin da Allah ya umarce su da shi. Wayatana hauna amma nahahu an, sannan sukan hana kansu dangane da abin da alqur'anin ya hane su kada su aikata. Mai albishir din bi anna lahum sawaban azima, cewa lalle suna da lada mai girma, suna da lada mai girma. Kun ga shi kenan, dan adam dole ya tsaya ya rike alqur'ani riko mai kyau. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yace inna hadzal qur'an darfuhu bi yadillahi wa darfuhu bi aydikum yace kun ga wannan alqur'ani yankin sa ɗaya na wajen Allah yankin sa ɗaya kuma yana hannunku ko bayan Allah sai annabi yace ba za ku taɓa ɓata ba har abada matukar kun yi riko da alqur'ani idan dai mutane suka yi riko da alqur'ani ba wai riko kamar yana rike wannan takardar haka ake nufi ba a'a eh haka ce riko shine mun karanta shi mun koyi karatunsa mun koyi tilawarsa mun san ma'anarsa ko mu yi aiki da shi wannan shine rikon da ake nufi da farko ka koyi me karanta shi bayan ka koyi karanta shi ka koyi aiki da shi bayan ka koyi aiki da shi ka kuma tsayu bisa abin da ya tsaye da kai ka nesanta kanka da duk abin da Qur'ani ya nesanta kanshi to idan kai wannan to shine yake maka albishir me irin wannan riko da koyi da alqur'ani shine alqur'ani yake masa albishir da batun bayyana me albishir bi anna lahum sawaban aziman cewa za su samu lada lada mai girma cewa annal ladina la yu'minun amma tabbas kun ga wayannan da ba su imani ba bil akhirati da lahira atadna lahum azaban ali mun musu tattali na azaba mai radadi Allah ka kare mu mala yace wa annal ladina la yusaddiquna bid dar al akhirati lalle ka ga wayannan da ba su gaskanta ainihin gidan lahira ba wa ma fiha da abin da ke ciki minal jaza'i na sakamako a addana lahum yace to mun tattala a gare su azaban wata irin azaba muji'an mai tsananin zafi finnare a cikin wuta Allah ce an tanadi wannan gasu shikenan wanda alqur'ani yake zama masa shari'a yake zama masa albishir shine wanda ya tsaye bisa abin da alqur'ani ya zo yi umarni da shi ya yi riko da abin da alqur'ani ya ce a yi riko da shi ya kore abin da alqur'ani ya kore ya tabbatar da abin da alqur'ani ya tabbatar sannan kuma ya aiki da abin da yake ciki to shine irin wannan albishir din zai samu mutum Allah ya sa muna cikin su insha Allah ta'ala ya ci gaba ce
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
نعم هناك ما لي إشارة جلوكة مياه تسمى تأيه كان آية شاين الله كيم قبي سيمو تاشي أكنت أبين نرفع أنا ليدي الله يبقى ملادنسا يبقى من إيكم أيكي لشي wanda muka faɗa da kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya ba mu ikon da ya sarta kanmu da abin da yake da kuskure da ba don fahimta Allah ta'ala ya yafe mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أدم أبن كنت لوكتي